الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن هيثم أمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. إلى فرقة تدور دمو أولي المدينة ثلاثة شاهدوا da wakon goma sha daya shekara ta 1995. A wannan matsayin namu na Usman bin Affan, kuma alal hakika na yi mamakin yadda yan uwa suka amsa wannan kira. Ban yi tsammanin taron da kai haka ba. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tutimmu salihat. Kuma wannan yar kure-kuriyar lacca waɗansu al'amura ne da suka faru ila makonni uku zuwa hudu da suka gabata, su ne suka durkusa suka haifi tunanin tsara wannan lacca. Kuma lokacin da na yi yunkurin in rubuta ko kuma na rinka bibitar irin abubuwan da suka faru a kwanakin a baya domin in ga wanda ya kamata a bayar da ansa a kai, sai na ga kowane ɗaya daga cikin abubuwan da za a bayar da ansa a kai shi ka ya isa a bayar da lacca mai zaman kanta. Za ka je narfe da zan yi, ba zan iya yiwuwa ya kasance an kyale su duka ba a bayar da ansa ba, ba kuma za a iya bayar da ansa su gaba ɗaya ba a lokaci guda. Saboda haka sai dan ka takura kaina na matsewar kaina faɗin lacca gwargwadon yadda kila ba za ta wuce wato ainihin awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi ba insha Allahu. Farko abin da zan fara buɗe magana ta da shi, sananne ne a wurin malaman addinin musulunci akwai dalilai na shari'a, dalilai wanda ake kafa hujja da su a cikin shari'ar musulunci. Akwai dalilai waɗanda malamai sun yi ittifaki a kansu cewa kowane ɗaya cikinsu dalili ne wanda wajibi ne in za a kafa hujja a kafa da shi. Akwai kuma dalilai wanda malamai suka yi saɓani a kansu. Daga cikin dalilan da aka yi ittifaki a kan dalili ne ko wajibi ne kafa hujja da su, na farko akwai littafin Allah Al-Qur'ani mai girma, na biyu akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uku akwai ijma'i. Ijma'i shi ma dalili ne a cikin shari'ar musulunci. Idan kuma an ce ijma'i, ba ana nufin ijma'in malaman wata ƙasa ɗaya ba daga cikin ƙasashen musulmai, ko wani gari daga cikin garurrukansu, ko wata nahiya daga cikin nahiyoyin al'ummar musulmai. A'a, ana nufin haɗuwar kan dukkan malamai na al'ummar musulunci a kowane saƙo a kowace nahiya suke kansu ya haɗu wajen tabbatar da wani hukunci, to wannan shi ne ake kira da suna ijma'i. Amma idan malaman Saudiya ko malaman Najeriya ko malaman China sun yi ijma'i, wannan su ba ijma'i ba ne ba wannan. Saboda haka abu na uku dai shi ne ijma'i, abu na huɗu shi ne kiyasi. A bisa ga ra'ayin jumhurin malamai, kuda ke akwai waɗanda suke inkarin hujjatul qiyas, amma dai zance mafi inganci qiyasin shi kansa dalili ne daga cikin dalilan shari'a. To waɗannan su ne dalilan da duk malamai sun tafi a kansu in ban ga wanda suka saba. To daga nan sai dalilan da aka yi saɓani a kansu cewa su ma hujja ne ko ba hujja bane ba, kamar shar'u man qablana, shari'ar waɗanda suka gabace mu. Idan an yi kaito wani abu na hukuncin da annabi Musa ya zartar wa mutanensa, ko annabi Isa, ko wani abu da Shu'aibu ya zartar, ko wani annabi daga cikin annabawa, shin wannan mu ma zai zama shari'a gare mu ko ba zai zama ba? Malamai sun yi saɓani. Ko kuma kaulin sahabi, sahabi ya bayar da fatawa shi kaɗai ba tare da jin cewa sauran sahabbai sun mara masa baya ba, shin wannan ma maganar su za ta zama hujja ko ba za ta zama ba. Sannan al-istislahu da dai sauran dalilai waɗanda suke sanannu a cikin littafin usulul fiqh. Dan haka duk abin da za mu kafa hujja da shi biiznillahi ta'ala ba na jin zai wuce abu guda uku ballantana ma ya kai hudu ba ma za mu je inda aka yi safanin ba. Abin da duk duniya ta yarda shi ne hujja, shi za mu kafa hujja da shi insha Allah ta'ala. Shi ne Al-Qur'ani mai girma da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma ijma'in malamai idan hakan ta kama. Abu na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta al-insaf. Abinda ake nufi al-insaf shi ne adalci, ka gudanar da adalci tsakaninka da wanda ya yi daidai da kai akan ra'ayi ko aqida, haka kuma ka yi adalci akan wanda ya saba maka akan ra'ayinka ko aqidanka. Ma'ana kar soyayyar wani mutum ta sa ka ɓoye laifinsa, kamar yadda kan kada kin wani mutum ya sa ka yi masa kire ka kaga masa abinda bai je bai gani ba. Wannan wajibi ne musulmi ya zanto mai adalci a cikin dukkanin al'amuransa. Abin da ke nuna wajibin adalci fadin Allah ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Wannan ita ce aya ta 135 a cikin suratul nisa. Abinda Allah madaukakin cewa ya waɗanda suke imani kunu qawwamina bil qisti, ku kasance tsayayyu bil qisti wajen wanzar da adalci a bayan ƙasa. Shuhada alillahi, kuna masu bayar da shaida a kan ku ko a kan waninku domin Allah. Ma'ana lokacin da zaka bayar da shaida ba wanda shaidar ta shafa za ka kalla ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala za ka tuna girmansa da sakamakonsa da ya tanada ga masu aikin kirki ko kishiyar na kirki. Wannan sai ka sa ka faɗi daidai wajen shaidar da za ka bayar. Walau ala anfusikum, ko da shaidar na a kan karantawunanku ne ta shafi ne sun fito ku tabbatar, aulu walidaini ko ta shafi iyayenku guda biyu, wal aqrabina ko kuma ta shafi makusanta. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, ko lokacin da idan mutum mawadaci ne za ka ji tsoronka bayar da shaida a kan sa in yayi laifi. In mutum talaka ne kila kuma ka ji tausayinka ba da shaida a kan sa in yayi laifi don yin tsoron wai karar talaka ne a gudanar da hukunci a kansa. To sai Allah ce in yakun ghaniyan aw faqiran, shi wanda za ka ba da shaida a kansa in ma ya kasance mawadaci ne ko ya kasance shi talaka ne, fallahu awla bihima, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicce su ya fi ka damuwa da su fiye da kai. Ma'ana kar ka damu don shi mawadaci ne, kar ka damu don shi talaka ne, sai dai ka ba da shaidar abin da ka sani a kai. Wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, kada ku bi son zuciya, wato lalle ku ta ku yi adalci. Wa in talu aw turidu, amma idan kun karkata da gangan aw turidu ko kuka kawar da kanku dangane da bayar da shaida ko faɗin gaskiya a cikin al'amuran ku, fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Ibn Kathir yake cewa ya amuru ta'ala ibadatul mu'minina an yakunu qawwamina bil qist, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umurtan bayansa mummune su zanto sun tsaya daram wajen bayar da gaskiya, ai bil adali, wato su tsaya da adalci. Fala ya'dilu anhu yaminan wala shimalan, kas su kuskura su kautowa adalci su yi kamansu ko hagunsu. Wala ta'khudhuhum fillahi lawmata la'im, lawmatu la'im, kada zargin mai zargi ya hana su faɗin gaskiya. Wala yasrifuhum an yusarif, kada wani abu ya kautar da su daga yin adalcin nan. Wa an yakunu muta'awinina, Ubangiji na umartan bayi su zanto masu taimakekeniya ga juna, mutasa'idina masu agaza wa juna, muta'abiduna masu ƙarfafa gwiwoyin juna, mutanasirina masu taimakekeniya. Yace wa qawluhu shuhada'a lillahi, amma da Allah ya ce shuhada'a lillahi kamar faɗinsa ne wa aqimu shahadata lillahi, shi ne sai ce shuhada'a lillahi, ma'ana ku tsaya da shaida don Allah. Sai adduha ibtiga'a wajhillah, lokacin da za ku bayar da shaida ku bayar da shaida don neman yardan Allah shi kadai, ba don dada wani ko faranta ko kuma bakanta wani ba. Fa bi na idin takunu sahihatan adilatan haqqan, a wannan lokaci sai shaida ta zanto sahihiyar shaida ta zanto adalar shaida khaliyatan min at-tahrif wa at-tabdil ta zanto babu wani zinkita abin da yake gaskiya a cikin ta babu kautar da wato gaskiya a cikin ta ولهذا قال ولو على انفسكم جهتني الله في سيدنا ان كو اكن كان ونن كوره كبار تولله كبار بيتا كمدجسيا اي اتبع الحق ولو عاد ضرها عليك كتصير بسيدا كودا تصير بسيدنا ان ذات كومو كانتا كودا ان كان فدي ابن زي جاءو اتوري ككما يزنتو سيني غسيا كودا ان كان فدي ابن زي جاءو افتر مك دري كما يزنتو سيني غسيا تو كفدي shine ma'ana walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne to ka sai da suna cikin kuma cikin tsoron fadin da yasa kan wani ka faɗi gaskiya akan ka in ka yi laifi sai ka tsoron fadin laifin wani to shine walau ala anfusikum yace wa idza ku imtihanu al-amru fa qul al-haqqa fihi idan an tambaye ka wani al'amari kowane iri ne ya shafi addini ne ya shafi duniya ne فَكُلِ الْحَقَّ فِيهِ كَفَدِدَ السِّيَاسِكِ وَنَّا الْأَمَرِي وَلَوْ عَادَتْ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ كُوْدَا سُوْتَرَ عَدِينَ ذَاتِ دَاوُدُ وَبِكَنْكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لِمَنْ أَطَاعَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا dukkan da yawa Allah ba a so ubangiji zai kawo masa buɗi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kawo masa nasara koda an taro a kanka koda an yi miki kiki ubangiji zai ba ka agaji na musamman daga gare shi kai dai sarki ji tsoron kowa ku tsoron Allah shi kadai ubangiji zai zama maka makarajan mafita min kulli amrin daga dukkan wani al'amari yusayyiqu alayhi da zai zo ya kuntata maka wa qawluhu amru walidaini wal aqrabina sai ubangiji yake kuma ko da ta shafi iyaye ko ta shafi makusanta ayyu in kanati shahadatu ala walidayka ko da sai dan nan ta shafi iyayenka ne guda biyu wa qarabatika ko da ta shafi makusantanka fala sura'in fiha kar ba ka saurari cewa wa ko dangantaka ta yi wa ko ta yi wantaka lalle ka faɗa abin da ka sani a kan su balishhad bil haqqi ka faɗi gaskiya ka shaida da gaskiya wa in ada baruha alaihim ko da sun ce za su tafi iyaye ka faɗi ne gaskiya ne fa inna al haqqa hakimun ala kulli ahad domin gaskiya ita ce take zama abin da ake yin hukunci da ita ce mai hukunci akan kowane mutum wa qawluhu in yakun ganiyyan aw fakiran fa Allahu awla bihima ibn kasir yace إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم ودع الله إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم وليس نفي لكن يقول الكثير يقول أي لا ترآه لجناه ترك جسع رمتهم ترك في ذات السياء يمتن سنساء ويدن وداس نفي ولا تشتق عليه لفقره ترك مكس ذات جسع سينساء ويدن في تلك كلي الله يتولاهما بل هو أولى بهما منسى ai Allah yake jibantan lamarin mutum su shine shi talakan da wanda yake mai dukiya Allah ne yake jibantan lamarin kowa dal huwa auladuhu ma minka ubangiji shi ya fitan cancar ya ajaza musu ba sai ba amma kan da haka yayi hukunci cewa ka faɗi kaza akan su wa alam bil wasihi salahuhuma ubangiji shine mafi sanin abin da yake zai zanto mafi kyau gare ku wa qawluhu fala tattabi'u hawa anta ajidu da aya take salatar sabon hawa an ta dubi ibn kasir yake sai la yahmilannakum alhawa wal aqdiyatu wa bughdun nas ilaykum ala tarki aladam kada san zuciya da ra'ayin rikau na kabila ko na gari ko na wani mazhabi na addini kada wannan ko kiyayya da mutane ta sa ku kiyin adalci a cikin lamarin ku wato ulikum da kuma sha'anonin ku dan in zamu adla ku zo ku zunci adalci a koyaki ala ayi halin akan kowane irin hali kuma kala kamar da Allah ya faɗa ne yace wala yajrimannakum sana'an qawmin ala alla ta'dilu shi idilu huwa aqrabu lit-taqwa to wannan shine abin da Ibn Kathir ya fassara wannan aya da shi a cikin tafsirin sa mai suna tafsirin Qur'an al-Azim a juz'i na farko shafi na 165 aya ta biyu ba ta nan fassara ta mutum da wucin ta mutunce ta ya ayyuhan nabina amanu kunu qawamin lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun nan ma ibn kasir yace ay kunu qawamin bil haqq lillahi azza wa jalla la li ajli an nas wa sum'ati ku tsaya ku bayar da shaida domin Allah ba wai domin mutane ba, ba dan kuma ba da labari a kanku ba. Yake su ce ai bil adli ladil jawri, ba da shaidan nan da adalci ba da zalunci ba. Imam al-Qurtubi ce fa kunu qawamin lillahi, ma'ana ku zanto masu bayar da shaida dan Allah, ai li adli sawadillahi, domin neman ladar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa kumu bi haqqihi, ku tsaya wajen isar da haƙƙin Allah. Washhadu bil haqqi min ghairi maylin ila aqaribikum, ku bayar da shaida da gaskiya, kada ku karkata zuwa ga ƴan uwanku ba ku san tawai don su yi laifi ku ɓoye. Wa haqqin ala a'da'ikum, kada ku zalunci waɗanda suke abokanan adawar ku, ba su je ba su gani ba ku kaga musu, kada ku yi haka. Wato wadallat al-aya aidan ala anna kufra al-kafir la yamna'u min al-adl alayhi, wannan aya tana nuna koda kafiri ne yayi gaskiya to sai ka faɗi gaskiyar da yayi, kafircin sa baya hana kai masa adalci, kafircin sa wannan hukuncin sa wajen Allah daban, amma kai ka faɗi abin da kike ne cikin lamarin sa na gaskiya. Wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin littafin sa al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. To daga nan sai aya ta uku ta karshe ita ce faɗin Allah ta'ala a cikin suratul an'am, lokacin da ya joro wasiyya ɗin nan daidai guda goma tun daga kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, har ya je faɗin sa wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, idza qultum idan za ku yi magana fa'dilu, to ku faɗi gaskiya ku faɗi daidai, walau kana dha qurba, ko da kuwa wanda magana ta shafa ya zanto ma abokin kusancinku. Shine Muhammad bin Ali al-Shawkani yake faɗa cikin tafsirin sa, yake ai idza qultum bi qawlin, idan za ku faɗi wata magana, fi khabarin, labari ne za ku bayar, aw shahadatin, ko kuma shaida ce za ku bayar, aw jarhin, ko kuma za ku faɗi aibin wani mutum ne, aw ta'dilin, ko kirkin wani mutum za ku faɗa, duk dai abin da za ku yi ta'dilu fihi, ku yi adalci cikin maganar ku. Wata harrawa tsawaba, ku nisanci inda daidai take, wala ta ta'assabu fi zalika liqaribin wala ala ba'id, kar ku yi ra'ayin da kawo akan wani makusancin ku dan shi makusanci ne, ku ki faɗin gaskiya akan sa, lalle ku faɗi gaskiya, kar ku ma ku tsani wani dan manisancin ku ne, wala tamilu ila sadiqin, kar ku karkata zuwa ga wato aboki, wala ala aduwwin, kar ku ce za ku zalunci kuma abokin adawa, bal sayyu bainan nas, ku dai da tsakanin mutane in za ku yi magana, fa inna zalika min al-adl alladhi amara Allahu bihi, wannan yana cikin irin adalcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi, wannan shine abin da Muhammad ibn Ali al-Shawkani ya faɗa cikin tafsirin sa cikin Nabi sai na 178 a mai suna Fathu al-Kabir al-Jami' bayna al-Sunnah diraya wa riwaya min ilm al-tafsir. To sai kamata ba kawo ayoyi ba tare da an kawo hadisi ba ko daya, ko da yake faru wani sahabi ce ko da guda daya. Akwai abin da ya faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura wani daga cikin sahabbansa zuwa ga Yahudawan Khaybar. Kun san bayan an ci mutanen Khaybar da yaki a shekara ta 7, kuma a kama su a zamar da su bayi, a gaje gonakinsu na dalilai da sauran gonaki da suke da su, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fahimci cewa yankin Khaybar yanki ne na noma, kuma a wannan wurin akwai amfanin gona da ake nomawa irin wanda mutanen Madina ba su da shi, saboda haka in ma sun karɓi gonan ba za su amfana da su ba, don ba su iya kalan wannan noma ba. To sai aka yi yarjejeniya da mutanen Khaybar, ku riƙe gonaki a hannunku ku noma, amma duk lokacin da kuka noma kashi ɗaya bisa uku ko kashi biyu bisa uku na abin da za ku noma na al'ummar musulmai ne, ko ku riƙe kashi ɗaya. To Yahudawan ku sun gunince da noman zamani a wannan lokaci, kuma sun iya noma, to sun kasance an bar musu. Kila har wani sahabi yake cewa tun da muka shiga musulunci ba mu taɓa koshi ba tun da muke har sai ranar da aka buɗe Khaybar, saboda amfanin gonansu. To sun kasance wannan amfanin gonan da ake karɓa wanda Yahudawan ke nomawa an maishe su bayi, to ya kasance shi ne ke taimaka a daular musulunci, tana samun rajano, tana samun kuɗaɗen shiga, tana samun kayan yaƙi, take samun duk abin da za su ce bukatunta yau da gobe. To sai annabi ya kira wani sahabi wata shekara dan aje a karɓo wannan kayan, to sai Yahudawa suka kira wani su gefe guda suka ce da za ka yarda ka gaza wani sosan guda na ka neman ruwa da maka, amma idan ka je ka cewa annabi amfanin gona ba a samu da yawa ba, ga san ka dan ne aka samu sai mu dan baka wanda za ka kai masa mu rike wannan, sai kuma ga sosan ka tun za ne maka dadin sa. Yace kun zabe ya ɗan uwan al-kanazir, kun zabe ya ɗan uwan al-kanazir, yake cewa ba wanda na fi kauna a duniya irin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kaunata da shi ta sa in jali ta sa in ce in ce wani abin da na sani na aiki in har yana da shi. Ba wanda mai tsaya tsana a duniya irin ku Yahudu, amma tsanata da ku ba ta sa in yi kukakin abin da ba ku. Saboda haka Allah ya umarce mu da adalci, ya umarce mu da faɗin daidai, ya umarce mu da bayyana gaskiya, kada mu koyita babu yadda za a yi koyita. Sai Yahuda suka ce bizalika qama fi samawati wal ardh, da wannan ne sama da ƙasa suka tsaya, in ba dan adalci ba sama da ƙasa gaba ɗaya sai su rushe. Abu na gaba, yanzu mun yi ababe guda biyu ko? Abu na gaba, takaitaccen tarihin Sheikh Abdul Qadir, Allah ya gamsar gafara. Imam Zahabi yana faɗa cikin littafin Sirru A'lamin Nubala, lokacin da zai kawo tarihin Sheikh Abdul Qadir, ya ce Al-Shaykhul Imam, Al-Alim, Al-Zahid, Al-Arif, Al-Qudwa, Shaykhul Islam, Alamul Awliya, Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Salih ibn Abdullah Al-Junki Al-Jili Al-Hambali Sheikh daga ta. Abu da yake Sheikh Al-Imam shine shehi, shine shugaba, Al-Alim matani, Al-Zahid mai gudun duniya, Al-Arif sannan kuma matani dai, Al-Qudwa abin koyi, Sheikh Al-Islam shine shehin musulunci, Alamul Awliya shi ne tutar waliyai, Muhyiddin wato shi ne ake kira Muhyiddin lakabansa kenan, Abu Muhammad sunan wato kunyansa kenan, Abdul Qadir ibn Abi Salih Al-Jili Al-Hambali, kuma mazhabin Hambaliya ne, Sheikhu Baghdad kuma shi ne shehin mutanen Baghdad. Wannan magana tana cikin Sura Alamul Nubala juz'i na 20 sashi na 439. Yake cewa aljili, akan ce aljili ko a ce aljilani, to wannan kalmomi guda biyu danganta shi ne ake zuwa wani gari da ake kira Jilana. Jilana ko bulkasri idan kowa jimin ɗin nan kasara, kalal Yaqutul Hamawi, Imam Al-Yaqutul Hamawi ya faɗa cikin littafin samun suna Mu'jamul Buldan, wani littafi ne wanda duk sunayen garurrukan duniya ya kunsa na lokacin da suke kafin zamaninsa. Na faɗa ma tarihin garin da nahiyar da yake a duniya, juz'i takwas ne, sunayen garuruka kawai kusa, Basra, Kufa, Makka, Madina, Sham, Haran, ya jera shi akan jerin huruful hijaiyya tun daga alifin babun ta'u ta'u jimin har zuwa ƙarshe. To idan ka zo babun jin babu haya ya kawo sunan Jilan, sai yake sunan yake cewa wannan suna na Jilan ismun liduladin kasiratin min wara'i Tabarkan, an gane ku, sunaye ne na waɗansu garuruka a bayan wato ƙasar Tabarkan. Tabarkan kuma yanzu tana cikin wato rusasshiyar tarayyar Soviet ko? To saboda haka Jilan ɗin nan kamar ba gari ɗaya bane ba, waɗansu ƙauyuka ne sai aka tattara su aka ba su suna ɗaya, kamar waɗansu gurgaje ne sai aka tattara su aka ba su suna ɗaya, inda nan ne asalin mahaifar shi Sheikh Abdul Qadir. Wani su gafi ilaiha, in za a danganta mutum zuwa ga wannan gari sai a ce masa Jili ko a ce Jilani. Wal ajamu, amma mutanen da ba Laraba ba su ko ba sa kiran sunan wannan garuruka da sunan Jilani sai su ce Kailan. In za a danganta mutum garin sai a ce mai Kailani, to shi sa kita ce Abdul Qadir Kailani wa Jilani ko Sarkin Mulkairi. An haife shi a garin Jilan a shekara tana 471 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya halarci daga dada a lokacin ne yana yaro saurayi matafi, ta tafakkaha ala Abu Sa'id al-Mukarrami, ya koyi ilimin fiqh a wurin malamin da ake kira Abu Sa'id al-Mukarrami. Sai Abdul Qadir ya rayu tsawon shekaru 90 sir a jiran duniyan nan. Ya mutu a ranar 10 ga watan Rabi'ul Akhir a shekara ta 561 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Taron mutane da adadin su ba zai shigo ba, inji Shamsuddin Zahabi yake sune suka taro dan dana izarsa. Wajuhi na bi madrasatihi, an yi masa kabari a cikin makarantarsa, yana da wata makirciyar makaranta a Baghdad. to wannan kawai tarihin sa ne a takaice. Idan ka rubuta tarihin mutum a takaice sai ka faɗi inda aka haife shi da yadda ya taso da kuma har zuwa ƙarshen rayuwa, amma ba za ka tsaya dogon bayani ba, tunda ba dogon bayani ne ke so ba. Sai dai muna neman yanzu menene maganganun da malaman zamanin su suka yi a kansa. Kamil ina kafin mu je nan gurin. ابن الإمام الحنبلي يقرأ في كتاب مساحة دراسة الزهر يكتب ولما ترى رأى لوكسي للشيخ عبد القادر يتاسى وألم أن طلب العلم فريضة يجاني سوى نيمة علم فريضة شمر أن كاك الاجتهادي سيزايد بانس وزن نيمة علم في تحقيقه وزن نيمة علم وتارى في تحقيق فروعه وأصوله يتهم ما وجن أصل العلم درس العلم كو إلى dukkan wani babu sai da ya ce wato ya iya cikin kokarinsa wajen fahimtarsa. Ba da amistagala bil Qur'an bayan da farko ya tagalci da Alƙur'ani mai girma hatta a tukana huwa sai da ya yi itikanin Qur'ani ya kusa kyakkyawan harda. Ka ga yanzu ku za ka sami wato daga da su Abdul Qadir mutum da haddace iri biyar ba. Sannan yan fa. Kuma ta fasa shi mazhabin Imam Ahmad. Sannan kuma ne na fito a kan mazhabin Imam Ahmad ya koyi ilimin fito ala Abul Wafa ibn Aqil a wurin malamin nan da ake cewa Abul Wafa ibn Aqil wa Abul Khattab da kuma Abul Khattab wa sami al hadith min jama'a ya nemi ilimin hadisi a wurin mutane da dama wanda ba za su ke ba wa ulumul adab haka ya nemi ilimin adabi na larabci min akari na a wurin da dama daga cikin malamai. Kuma ibn al-Imam yake cewa walamma arada Allah izharahu lokacin da Allah ya so ya daga sunan Sheikh Abdul Qadir ujisa ila madrasati ustadihi Abi Sa'id al-Mukarrami sai aka danganta shi zuwa ga makarantar malaminsa Abu Sa'id al-Mukarrami fa amara haji na ya wannan makaranta wa ma haulaha da dukkan abin da ke sashin ta wato ya sake sabon ginin ta kuma tasaddara liktadrisi sannan ya ci gaba da koyarwa wa wa'azi da yin wa'azi wa tadhkiri tunatar da mutane abin da ya rayu a kansa kenan. Kuma da kuma da gaba ne cikin gagarumin mahabbatar Qur'ani na zamanin sa. Amma wakilai sai Abdul Qadir ne ko izu biyar wallahi sallahu zaka ranta izu biyar da ya haddace ba. Sana'u ba'd al-ulama alayhi yadan da waɗansu malamai suka yi masa daga cikin malaman zamanin sa. قال ابن السمعاني هو إمام الحنابلة وشيخ في أصله فقيه صالح جيم خير كثير الذكر دائم الفكر سريع الجمعة يكي سواتين فيهم ما لمن همبلية أذام منك وفي ياسر انتفكه إمام أحمد ابن همبلي إمام أهل السنة والجماعة فمن فين فيهم سوء أذام منك فقيه صالح masanin fiqh ne salihin bawa ne bayyinin mutum ne mai riko da addini khayr zaɓaɓɓen mutum ne mai alheri kasiru zikri mai yawan ambaton Allah ne da'imul fitri mai dimantaccen tunani shari'u jam'ati ga dangana kuka na yawan fita hawaye na fita daga idansa. Haka ibn sam'ani ya faɗa daga cikin malaman lokacin sa ko wanda suka zo bayan sa. Qala ibn rajab al-hanbali ya faɗa ibn rajab wato shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabin hanabila kuma bai zamani ma da shi Abdul Qadir ba ya zo bayan sa da zamani mai tsawo. Yake cewa zahara sayyidu Abdul Qadir lin-nas shi Abdul Qadir ya bayyana ga mutane wa jalasa lil wa'zi ya zauna wajen yana koyawa mutane wa'azi sa'ad al-ishrina bayan ya kai shekaru 20 bayan shekara ta 520 kai sa'ad al-ishrina wa qantumiya wa hasala lahu al-qabul al-thani min an-nas mutane kuma sun karbe shi wa taqadu diyanatahu wa salahahu mutane sun kudurci cewa mutum ne mai riko da addini kuma salihin tsawa wantafa'u bi kalamihi mutane sun amfana da maganganunsa wantafa'a ahli sunnati bi zuhurihi ahli sunna sun sanar sakamakon bayanan shi Abdul Qadir واستهرت أحواله وأقواله مجنجنين سدى حالا ينسى جسدين سهرة جمتانين كدوبة ستين سلسات الظهر جزء إنه إشاك نتريديو يجي تاوى كان الشيخ عبد القادر متمسكا في مسائل الكشاف والقدر ونهوه ما بالسنة الشيخ عبد القادر عنده أباب بيشاك في سفوك الله من سنة ينسى فهنا رسول سنة رمائكي
baya tare da al-Shatira, baya tare da Maturidiyya, baya tare da Khawarij, baya tare da Mu'tazila, baya tare da Murji'a, baya tare da Shi'a. Yana tare da mazhabin Salaf. Mudanijan turrabi alamun khalafaha yana zurfafawa wajen mayar da martani kan duk wanda ya saba mazhabin Salaf, mazhabin sahabbai tabi'i. Kana fi kitabihi, ya faɗa cikin littafin sai Shi'a Abdulkadir, wani littafi al-Humiya Elitani bi tarid al-haq, ai wannan littafin yana na kasan kulliya, ji a kiya gani me yake faɗa cikin Shi'a Abdulkadir, yace wa huwa bi jihati al-uluwi mustawin ala al-arshi, yace Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaki a sama, yana mai daidaituwa a kan al-arshi. Yau ko cewa kuke Allah yana ina har yau karfe 9:30, har yau karfe 9 da safe sai da aka sa wani program a gidan rediyon Kano wanda waɗansu malamai suka taru na tattauna suke cewa wai Allah na ko ina. Wai suke cewa da aka ce Allah ya istiwa ya kuma larfi wannan fadar su ce ta mulki. Kenan kaga sun kamanta Allah da sarki, sai wani lokaci zai jefa da kuma sai ya fito. Wannan fadar ce a kan haka suka ce yau a gidan rediyon Kano da kasa rana. Za su zama ta ranar Alhamis sun fada sun ce za su zama ta. Ubangiji ya daidaita a kan al'arfi, muhtawin alal mulki, Ubangiji ya kunshi dukkan wani mulki, ba na yana da kudura a kan kowane irin abu. Yuhitu ilmuhu bil asya, iliminsa ya gane komai da komai. Ilayhi yas'adu al kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u. Aiki na gari daga daddaɗar kalma idan an yi sana hawa su ta taka lahar ta je wurin Allah, kenan Allah yana ina. Sai ya ce ilaihi yas'adu al kalimu tayyib, yace yudabbiru al amra, Ubangiji na gudanar da al'amari minas sama'i daga sama inda yake, ila al ardi ya aiko da al'amarin da umarninsu zuwa ƙasa. Sunna ya arzu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mimma ta'udun, ko kuma alf sana mimma ta'udun. Sannan kowane al'amari ya arzu ilaihi, yana hawa zuwa wurin Allah subhanahu wata'ala. Ainin da gurgurdansu su ne kamar shekara 1000 daga cikin girgan ku. Wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan, suha bi qadri kai bi halatta ba asufanta Allah a cikin ku ina bi halatta ba bal yuqalu, bal yaga abin da za a ce innahu fi sama'i ala al-arshi, za a ce Allah yana sama akan al-arshi, kama qala kamar yadda yake ar-rahmanu ala al-arshi sawa. Haji maganganun da sai Abdulkadir yi, maganganun suna da tsawo ila an kala har ya zuwa lokacin da yake wayan da bi itlaqul istiwa'i min ghairi ta'wilin, lalle ne ka kawo kalmar istiwa'i ba tare da ta masa ta'wili ba. Abin da ya kamata ka yi kenan, abu ko ko sai ce istawa sai ce ne istaula, eh wai istaula wai ya mamaye al'arshi. To duk lokacin da kace wani ya mamaye kaza, da ba mulkin sa bane yanzu sai ya mamaye shi, kuma kila wata rana a zo a kwace abin daga hannunka har sai ya ga ya kuma mamayowa. Wa annahu istiwa'u dhati 'ala al-arshi, kuma wajibi ne ka fassara istiwa'in dhatin Ubangiji ne akan al-arshi. Inji zuwa Abdulkadir, sai duba cikin littafin al-Bunya li talibi tariq al-haq. Kala yake wa kaunuhu ala al-arshi madhkurun fi kulli kitabin anzala ala kulli nabiyyin ursil, yace kasancewar Ubangiji ya daidaita kan al-arshi wannan abu ne da aka ambaci cikin dukkan littattafan da Allah ya saka saukarwa kan kowane annabi da aka saukar da wannan littafin, bila kai ba tare da ka tantance kaifiyar ba, karka sai ya daidaita a zaune ko a bujine ko a'a ya daidaita, wata irin daidaita shi ya bar wa kansa sani subhanahu wa ta'ala, istiwa'an yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Wa zakara nahwa hadha fi sa'iri sifati, haka ji ya faɗa kusan kwalli irin wannan magana a cikin dukkan sauran sifofin Allah da suka rage cewa wajibi ne a tabbatar da shi. Qala ibn al-najjar yake cewa qala shaykh Abdulqadir, Shaykh Abdulkadir ya faɗa cikin maganganunsa, yake cewa ne tafattu al-a'mala kullaha, na bincika ayyuka dukkaninsu, amma wajadtu fiha afdala min it'ami at-ta'ami, ban ga wani aiki ba bayan kullai da yake wato da yake mafi jinkin fiye da siyar da abinci ga mabukaci. Shaykh Abdulkadir ya ce awaddu law kanat ad-dunya bi yadi, na goreki ina ma duk duniyan nan tana halluna fa kuntu imu halbiya dai in ciyar da ita gaba daya da masu jin yunwa. Kaji kenan ba marauci bane ba. قال ابن عبد السلام يا فدا وند اكي مثلك بي سلطان العلماء يعني تو اشكرا تدري كده بسكين امسرا نيجي سوا يكي ما نكلت الينا كرامات احد جد تواتر الا الشيخ عبد القادر بعد كرامة ولو تند اكا بكيتو من اتا كهن التواتري كي كرامة فيه عبد القادر وانا كرامة da dama daga cikin mutane ba ta fahimtar ta. Karama wani abu ne wanda yake kari'un lil al'ada, karuwar wani abu da ya saba wa al'ada. To abin da yake karuwa ya zanto ya saba wa al'ada, kamar ka ga mutum na tafiya a kan ruwa, ko ka ga mutum na tafiya a sama a yanku ba ku fike ne da shi ba, ko ka ga mutum ya ɗauko ruwa kofi ɗaya ya ba jama'a sai ta sun koshi. Ko ku ga mutum ya kawo abinci faranti ɗaya duk masallacin nan mun ci mun koshi, ko mutum ya ji sosin maganar wani daga Makka, sai yanzu wani ya zo ce daga sabku soke, ka ga wannan biya saɓawa ne al'ada. Yanzu ya ce yanzu daga yin magarba na tafiya daga sabku soke na zo, kuma ba kumbo ya shigo ba, ba kanka da ya shigo ba. Haka kawai ba wani ba buraka ya hau ba, yanzu ya ce mana daga sabku soke yanzu a can ne magarba ta ni, ka ga wannan ya saɓawa ne, ya saɓawa al'ada. To irin abin da suke saba wa al'ada kala uku ne. Akwai abin da yake saba wa al'ada wanda ya zo da wannan abin yana iya takara da shi, yake abin zai faru ya faru, ko a neme shi a ce yi mana kaza yanzu ya yi abin. To duk ba mai zuwa da abin da yake saba wa al'ada kuma yana sanar lokacin da abin zai zo, a yi masa takara ya kawo abin, ba mai zuwa da wannan sai annabawa. Duk wanda ya zo da wannan to ya zanto wannan abin ya amshi sunan mu'jiza, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ruwa ko fita ya sa hannunsa cikin ruwa ya yi buga har runduna guda ta yanki suka sha suka yi alwala. Kamar yadda aka kawo abinci kadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu abincin ya albarka kowa ya ke koshi, kamar kuma yadda yake buruwan wannan matar nan mai talaka wadda aka karɓo talaka a wurinta, kamar yadda Muslim ya rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani yawan kayi yake buruwan ya ba duk sauran mutane suka sha wanda za su yi alwala suka yi, kuma ruwan yana nan kamar ruwa kamar yadda yake ya mai da mata talakarsa. To kaga wannan menene mu'jiza ce, duk abin da ke ya saka al'ada mutum ya zo da shi ya zanto zai iya takara da shi lokacin da shi yake so, to wannan abin mu'jiza ne. Mai shi ba mai yin wannan abin sai annabi daga cikin annabawa. Kala na biyu daga cikin ababen da ke saba wa al'ada shi ne ya zanto kila ya faru shi mutumin ba bai sani ba, kafin faruwar abin ba ya sani zai faru sai bayan ya faru sannan ya gani, sannan kuma shi ba a iya takara da shi. To mai irin wannan shi ne wali, kamar da Umar ɗan Khattab yana cikin masallaci bayan ya tura sojojinsa suna yaki a Sham ne, ta ina ne sai ke cewa ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal, ma'ana Ubangiji ya nuna masa da sojojinsa nan an biyo su an kusancin musu an musu kofar rago. To sunan shugaban wannan yakin sariya sai Umar ke cewa ya sariyatul jabal, ya kai sariya zai ta hau kan dutse, ko hau dutse za ku samu tsira. Sai sariya ya ji sautin Umar ɗan Khattab sai suka hau dutse sai suka tsira. To kaga ganin su da Umar ɗan Khattab ya yi da kuma yadda ya yi magana daga Madina ta kai wancan nisan duniya, wannan duk ne ne karama, kamar yadda mala'iku suka sauka suna sauraron karatun Usayd ibn Hudayr lokacin da yake cikin karatu, sai dokin sa na furgita yana karatun Qur'ani da dare yana karanta suratul Bakara, sai ya ji tsoron kar dokin ne sai ya zo ya saka ɗansa, sai ya tashi ya ga me ya faru da dokin, sai ga wajen sirrin fitilu sun yi sama har ya daina ganin su. Sai da safe sai yake zuwa annabi labari da abin da na gani da dare, sai ke tilka mala'ikatul janat li sautika ya Usayd, mala'iku ne suke suna jin daɗin karatun ka ya Usayd, da ka ci gaba da yin karatu da sai sun sauka kowa ya gansu a cikin Madina. In kaga wannan karama, kaga masu wannan duk su san abin zai faru ba, ba kun faruwa abin da su sani ba, kuma ba ka iya takara da abin. Wannan duk karama. To sai aku kala na uku na irin wannan abu mai saba wa al'ada shi ne mutum ya ce zai yi abu a gaban yayi, kuma shi ba annabi bane ba, shi kuma ba za a ce masa wali ba.
To mai irin wannan matsafa kenan, duk wanda yi wannan ɗandamo ne matsafi ne.
Da haka wani malami ke cewa idza ra'aita rajulan yasiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yakif inda hudud ash-shar'i fa innahu yake idza ra'aita rajulan yasiru, idan ka ga mutum yana tashi a sama da fuffuki, an gane ko, wa fawqa ma'il bahri qad yasiru, ko yana tafiya a kan ruwan teku haka kawai ba kuma ka cikin jirgin ko kwale-kwale yake ba. Wannan ne kafi inda hududar shari'i ba ta tsayawa a haddodin shari'a, an gane ko, to fa innahu mustadrajun aw bid'i, yace to ka sani wannan Allah ne ya masa istidraji, matsafi ne ubangiji ya kalle shi na abin da ya ga dama, aw bid'i ko wani tatattan dan bid'a ne, shi ma yana bid'ar sa ubangiji ya masa istidraji. Azarni wa man yakzu bi hadha alhadith fa nastadrijuhum min hadha la ya'lamun wa yumli lahum inna kayjima. Haka duk wani da yazo ce maka yanzu, yanzu zan kawo masa manzon daga Makka, kaga ya kawo shi, to matsafi ne, yana ta'amuli ne da aljani, kila bayan ka tafi zai durkusa yawa aljanin sujada, abinda aljini ke karkanta wa mutum kenan, kai yanzu za ka yi musu sujada kullum ko da safe ko da yamma, duk abin da kake so zan kawo maka, sai ka zo yanzu sai zai ɗauko ma ba garuwar Makka daga Makka, ko ka zo kana son a kan fara horo ne zai kantin kuli ya bude kantin mutane ya kawo maka, kai kuma kai musu sujada da safe ko da yamma. Wannan ka zama karama ko fitanci, saboda haka idan an ce karama ba abin da ake faɗi can wanda ma ku kwatanta misalin sa, mai karama baya takara da ita, sai dai abin ya faru ba tare da ya sani ba. Kuma kasancewar wani ya samu karama ba shi ke nuna ya fi wanda bai samu karaman falala ba. Karama don ubangiji ne na faruwa da wanda ya gadama a gidan duniya, ta iya samun fifiko amma kuma ya kasance karama an bayar ga wanda aka fi, da kuma wanda ya fi su ɗinki bai samu wannan karamar ba. To don haka don ku fahimci maganar da shi Ibnu Abdul Abdulsalam ke nufi ana, karama duk tawatar ba mu samu irin ta shi Abdulkadir ba, in ji Ibnu Abdul Abdulsalam. Kala Shamsuddin Az-Zahabi yake cewa ne wa fil jumlati, a taƙaicen taƙaicewa bayan shi ya kawo tarihi cewa Abdulkadir, yake cewa Ash-Sheikh Abdulkadir Kabiru Sha'an, kuma Abdulkadir sha'anin sa fa babban ne, sai ce wa alaihi ma'akid fi ba'di atawilihi wa da'awi, yake amma tare da haka akwai kasancewa cikin waɗansu maganganun sa da da'awa-da'awan sa da yake yi, amma dai yana da sha'ani mai girma, amma dai cikin maganganun sa waɗansu ya kamata a fahimta. Ibnu Shamsuddin Az-Zahabi yake wa ba'da zalika makdudun alaihi, sai dai ma sakin waɗansu maganganun da ake dangana masa ƙarya ake masa shi kanki bai san da su ba. Ka duba sirar alamun nubala juz'i na 20 shafi na 451, kulku to ni mai lakkar kenan, ni kuma na ce wala ismata illa lillahi wa rasulihi wa kitabihi, ai ba wanda yake kukutuwa daga kuskure cewa sai Allah sai manzon sallallahu alaihi wasallam, sai littafin Allah allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi, wa lidhalika yaqul al-imam Malik ibn Anas imam dar al-hijra, da haka imam Anas imam Malik ibn Anas sai cewa ni inna ma ana batarun qutu wa usibu unzuru fi ra'yi wa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Imam Malik ya cewa ne dinnan mutum ne ina yin daidai ina yin kuskure, to saboda haka ku duba ra'ayina da kyau, duk saka wanda ne duk maganan da na faɗa ku duba ra'ayina, a kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fa khudhuhu, abin da duk ya dace da littafin Allah da sunnar amin nazo to furuko da shi, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu, abin da duk bai dace da Qur'ani da sunna ba ku jefar da shi gefe ku kyale shi. Ka duba wannan magana ta Imam Malik a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi juz'i na 32 littafi Ibn Abdul Barr Hafiz al-Maghrib. Sannan Imam Malik ke cewa laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min kalamihi wa yutar illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani mutum baitin annabi sai sai ana karban wata magana sa wata kuma a kyale mishi yace sai annabi ne, ba a cewa za a jefar da wata magana sa, dukkanin maganganun sa abin karba ne.
wannan magana tana cikin jami'ar bayanin ilmin fadlihi juz'i na 291. Wadan suna danganta ta zuwa ga Ibn Abbas, wadan suna danganta ta zuwa ga wadansu malaman banda Ibn Abbas. An ce da farko wanda ya fara faɗin wannan magana shine Ibn Abbas, sannan wadansu tabi'ai suka ji, sannan Malik ya ji daga wadansu, sai kuma sai ta shahara a wadansu saboda yadda yake yawan maimaita ta. Amma asalin magana ta Abdullahi Ibn Abbas. Ma'ana duk wannan dan ya nuna mana kallan da muka faɗa na shi Abdul Qadir da menene, wannan ba ta hana kuma ya samu kansa cikin kuskure tunda ba ma'asumi bane ba. Kuskuren da zai faɗa kansa a ciki kuma ba ya kwafi nufa wancan falalan da yake da ita. Abu na uku kenan, ko sai abu na hudu. Abu na hudu, wato abu na gaba shi ne, wannan ɗin takaitacce ne, akwai Sheikh Muhammad Ibn Abdulwahab, wanda ake danganta mabiyansa cewa ne wahabiyya. Sheikh Muhammad Ibn Abdulwahab Al-Qaida shekara ta ranar Litinin ta jirgin watan Rabiul Awwal shekara ta 661 bayan hijira, sannan ya mutu a daren Litinin